Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro, assalamu alaikum, da fatan an sha ruwa lafiya. Har yanzu dai Hadiza Kyari ce da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau, Talata 5 ga watan Afrilu shekarar 2022. A cikin shirin za a ji cewa wani rahoton kungiyar Oxfam ya ayyana cewa mutane miliyan 27 na fuskantar karancin abinci a kasashen Afirka ta Yamma.
Irin wannan matakin ne da an ka so mu dauka na asaida matalaka abinci da rahusa wanda bai da a bashi gaba ɗaya kyauta su ne a ganin mu ya kamata gwamnati ta matsa kaimi ga yin su.
Za kuma a ji cewa jami'an rundunar 'yan sandan jihar Ogun sun gano wani katon fili da aka nome domin shukar tabar wiwi.
Wannan na ɗaya daga cikin abin da ke kawo ai yawan kashe-kashe. Wani kashe-kashe kana gani yan an yi da gani ka san da cewa masu aikata wannan ba su cikin hankalin su lokacin da suke aikata sun sha kayan maye.
Kamar kowace ranar Talata, yau ma Mustapha Nasiru Batsari na nan tafa da rahoto na musamman wanda akan buƙatar yin addu'ar neman zaman lafiya albarkacin watan Ramadana. Sannan kuma Haruna Mamman Bako zai gabatar da shirin wasanni a takaice daga Jamhuriyar Nijar. To amma kafin nan ga Mahmud da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum. Kasar Andalus za ta kori jami'an diplomasiyar Rasha 25 da ke Madrid babban birnin kasar. Ministan harkokin waje Jose Manuel Alvarez ya faɗa a yau Talata. A cewar Alvarez, Spain ta ɗauki matakin ne saboda barazana da jami'an rashin ke yi ga tsaron ƙasar. Ya ƙara da cewa sun kuma ɗauki matakin ne saboda irin ta'asar da Rasha take yi a Ukraine cikin kwanakin da suka gabata, musamman abin da ya faru a Bucha da Mariupol inda aka gano wani makekin kafari. Ita dai Rasha ta musanta aikata kisan fararen hula a birnin na Bucha. Tuni dai Italiya, Sweden da Denmark suka riga suka ɗauki irin wannan mataki na koran jami'an na Rasha da safiyar yau Talata. Spain ta ce ta san cewa Rasha za ta mai da martani na koro jami'an diplomasiyanta, wato iya adadin waɗanda ita ma take shirin kora. Sauraren shari'ar Ali Muhammad Ali Abdulrahman da kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta fara a yau Talata, wani abu ne da tsoffin mazauna yankin Darfur na ƙasar Sudan suka jima suna daku. Mutanen da yanzu suna zaune ne a Sudan ta Kudu. Ali Abdulrahman, tsohon shugaban dakarun Janjaweed ne wanda har ila yau ake mai lakabi da Al-Qusayb, yana kuma fuskantar tuhume 31 waɗanda suka danganci laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da aka aikata a tsakanin watan Agustan 2003 zuwa watan Maris ɗin 2004. Janjaweed dakaru ne da tsohon shugaban Sudan Umar Al-Bashir ya tura don murƙushe 'yan tawaye a Darfur a shekarar 2003. A shekarar 2007 kotun ta ICC ta fitar da takaddar izinin kama Qusayb. A kuma shekarar 2020 ne ya mika kansa, inda yanzu haka kotun ta ICC da ke Hague take tsare da shi a Netherlands. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasar Australia ta hanzarta shirinta na sayan makamai masu linzami da ke cin dogon zango shekaru da dama gabanin yadda ta tsara sayansu. Lokan matakin a cewar hukumomin ƙasar ya faru ne saboda barazanar Rasha da China da ke ci gaba da ƙaruwa. Ministan tsaron ƙasar Peter Dutton a yau Talata ya ce waɗannan makamai da za a siya, waɗanda suka haɗa da jiragen sama da na ruwa na yaƙi, za su ci dala Amurka biliyan 2.6. Yana mai cewa hakan mataki ne da zai sa a san cewa Australia ba kan wallasa ba ce. Wannan yunƙuri na sayan makamai da Australia ta yi har ila yau na zuwa ne bayan wata yarjejeniyar tsaro da tsibirin Solomon Island ya kulla da China. Ita dai China ta musanta zargin da ake mata na cewa tana ƙoƙarin kafa sansanin sojinta a tsibirin. Tana mai cewa wasu ne kawai suke so su tada hankulan jama'a. Mai shari'a Ketanji Brown Jackson na ci gaba da jin ƙanshin zama alƙaliya a kotun kolin Amurka yayin da wani kwamitin majalisar dattawa ya mika sunanta ga zauren majalisar, inda za a kada ƙuri'a kan batun nan gaba a wannan makon. Ketanji, wacce shugaba Joe Biden ya zaɓa don zama mai shari'a a kotun kolin, ta samu goyon bayan wasu ƙarin mutum biyu daga ɓangaren 'yan Republican a ranar Litinin, bayan da Sanata Lisa Murkowski da Mitt Romney suka bayyana cewa ita za su zaɓa. Kazalika Sanata Susan Collins, wacce ita ma 'yan Republican ce, ta ce ita ma Jackson za ta zaɓa. Kuri'un waɗannan sanatoci haɗe da na 'yan Democrat 48 da kuma na wasu sanatoci biyu da ke cin gashin kansu a majalisar dattawan. Sun isa su ba Jackson adadin kuri'un da take bukata na zama alƙaliya mace baƙar fata ta farko, wacce za ta yi shari'a a kotun kolin Amurkar. Gabanin kada wannan kuri'ar, tuni sanatoci 'yan Democrat suka yaba da irin kwarewa da Jackson take da shi a fannin shari'a, inda suka kwatanta ta a matsayin ɗaya daga cikin waɗanda suka fi cancanta ta zama alƙaliya a jerin mutanen da ake zaɓa don zama masu shari'a a kotun kolin Amurkar.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga fagen rahotanninmu. Kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Niger, inda wani rahoton kungiyar Oxfam ya ayyana cewa mutane miliyan 27 na fuskantar karancin abinci a kasashen Afirka ta yamma, kuma akwai yiwuwar samun karuwar wasu mutane miliyan 11 da za su fada cikin irin waɗannan yanayi sakamakon matsalolin da ake fama da su a yankin, muddin ba a gaggauta ɗaukar matakai ba. Sulabarma, gare ka.
Rahoton na kungiyar Oxfam na nunin an shiga mafi tsanancin yanayin karancin cimaka da yankin Afirka ta yamma ya tsinci kansa ciki a tsawon shekaru 10 na baya-bayan nan, inda matsalolin tsaro da farin da aka fuskanta a damanar da ta gabata suka jefa miliyoyin mutane cikin halin kuncin rayuwa, kuma a bisa ga dukkan alamu matsalar na iya ta'azzara. Jami'in kungiyar Alternative Espace Citoyen Jori Ibrahim mai kula da yaki da karancin abinci na danganta faruwar wannan al'amari da halin ko unkular da gwamnatoci ke nunawa fannin noma da kiwo.
Sai kasashe sun yi tsari na gari wanda za a baiwa noma da kiwo matsayin shi. A musamman ƙasa kamar ta mutum Niger ya gari ba ƙasar Niger kadai, duka ƙasashen mu na Afirka ta yamma mafi yawan abin da aka dogara gare shi shine noma da kiwo. Mutane da noma da kiwo suka dogara, kenan in ba a yi tsarin da zai ba da dama a ce arziki na kasashen nan, sani na kasashen nan an yi amfani da shi ne da abun kasa noma da kiwo, wannan abubuwan za su gaba faruwa.
Wannan al'amari na faruwa a wani lokacin da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ayyana cewa yara 'yan watanni 6 zuwa shekaru 5 kimanin miliyan kusan 7 ne ke cikin halin bukatar abinci mai gina jiki, adadin da ya zarta na shekarar da ta gabata, abinda ya sa shugaban kungiyar manoma da makiyaya ta platform Paysan Jibobanya ke ganin bukatar mai da hankali wajen noman rani a waɗannan ƙasashe.
Babu wata dubara da za a yi sai a mai da hankali ga noman rani. Tunda akwai kayan na noman rani da anka kawo, akwai iri wanda yanzu kama akwai wani dawa wanda ana iya a yi noma, kuma in an yi noma ana iya yi shi so biyu cikin shekara ko so uku ma. Akwai wani shibka da aka ce pomme de terre, wannan duka abubuwa ne waɗanda in an mai da hankali zuwa gare su ana iya a hidda abinci wanda ya kamata, kuma sannan a tallafa ma mazaunan karkara, sannan in su mazaunan karkara sun yi abinci yayi, ya kamata gwamnati ya gani ya tallafa musu don a samu wurare a sai kamar wani hospital haka, ko inda wurin kasu ko wajen soja ya zama to abinci wannan ana nan ana saye shi da daraja.
Rahoton ya ambato director kungiyar Oxfam a yankin Afirka ta yamma da Afirka ta tsakiya Asalama da Walaksidi tana nuna damuwa akan yadda matsalolin fari da na ambaliyar ruwa da tashe-tashen hankula da illolin annobar corona suka tilastawa dimbin mutane ficewa daga matsugunan su na asali. Shugaban kungiyar Voix des Sans Voix Nasiru Saidu na cewa dole ne hukumomi su yi taka tsantsan da wasu bayanan da ke yawo a irin wannan lokaci.
Ita gwamnati ta yi aiki da abinda hankali ke ɗauka ko kuma abinda ya yi daidai da nata rahoto wanda ta yi a cikin tahiyar ta bincike, tunda babu gwamnati wadda za ta sa ido ɗan ƙasar ta suna wahala ba cikin ta kawo musu ɗauki ba kamin ɗaukin ƙasashen waje ya zo. Ya kamata a ce irin wannan matakin ne da an ka so ma ɗauka na a saida mu talaka abinci da rahusa wanda bai da a bashi gaba ɗaya kyauta, su ne a ganinmu ya kamata gwamnati ta matsa ƙaimi ga yin su domin talaka ya samu sassauci.
Hauhawar farashin kayan abinci a kasuwannin ƙasashe irin su Mali, Niger, Nigeria da Burkina Faso sanadiyar matsalolin da ake dangantawa da yanayin da duniya ke ciki a yau wani abu ne da ya taimaka wajen fadawar jama'ar yankin Afirka ta yamma cikin yanayin kuncin rayuwa a cewar rahoton na Oxfam. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Niger.
To a gaida Sule Mumuni Barma, yanzu kuma bari mu leƙa Nigeria. Jami'an rundunar 'yan sanda jihar Ogun sun gano wani katon fili da aka nome domin shukar tabar wiwi. Ga Hassan Tambuwal da rahoton.
Rundunar 'yan sanda ta jihar Ogun ta gano wata makekiyar gona da ake noman tabar wiwi a ƙauyen Lokuta a cikin ƙaramar hukumar Remo ta Arewa dake jihar ta Ogun. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan jihar Ogun, Superintendent 'yan sanda Abin Bola Oyeyemine ya tabbatar da gano gonar. Yace tuni sun kama mutane bakwai da ake zargi da shuka tabar wiwi a gonar. Oyeyemi yace sun gano gonar ne ta bayanan sirrin da sun kasa daga jama'a wanda ya basu sa'ar damke mutanen bakwai. Yace tun ranar Asabar da ta gabata ne ta hannun baturin 'yan sanda mai kula da yankin Isara CSP Shobiyi Oluwatosin ya tattaro jami'ansa da 'yan sintiri sun karun kaka cikin daji inda gonar take sun kama mutanen bakwai dake shuka tabar wiwin. Ya kara da cewa tuni sun gano buhuhuwan irin shukawa na tabar wiwi guda biyar, har ma an shuke buhuhuwa biyu da ake zargin sun rika yi wa mutanen ƙauyen barazanar cewa za su halaka su idan sun tona musu asiri. Oyeyemi ya bada sunayen mutanen da aka kama kamar haka: Enu Patrick Emmanuel, Samuel Paul, Ikioya Joe, Monde Okoro, Endurance Iliobe da kuma Stalin Ageji Agba. Tuni dai Commissioner 'yan sandan jihar Ogun Mr. Lare Bankole ya bada umarnin tura masu laifin zuwa sashen binciken kwakwa na rundunar 'yan sandan jihar Ogun, wato CID, kafin daga baya a mika su ga hukumar da ke kula da sha da mu'amala da kayan maye ta Najeriya reshen jihar Ogun NDLEA. To ko menene illar noma tabar wiwi a cikin kasa? Farfesa Bello Bada na Jami'ar Sokoto mai yin sharfi ne a Najeriya.
Duk wani al'amari da ke daga hankalin mutane bale ma matasa da kuma hali irin wanda kasa irin ta mutu, rashin imani ne da rashin sani ya kamata da irin wuyi mutane na amfani da ita wai hanyar samun a lokacin da suke amfani da ita hanyar samun kuɗi, a lokacin kuma suna kashe tunani na matasan, suna barkatar da matasansu da al'umma. A shekar wasu ƙasashe suna kashe ko nawa na kuɗi domin su hana miyagun ƙwayoyi shigowa ƙasar, saboda duk mutum wanda ya zamanta ya fara tu'ammuli tun suna yaro da abubuwan da ke kawo da hankali, to yana da wuya ko ya manyanta ya daina. To shi yasa waɗannan mutane da ke irin waɗannan gonaki a cikin al'umma ba ƙananan illa suke wa ƙasa ba, ba ƙananan illa suke wa al'umma ba. Wannan na ɗaya daga cikin abin da ke kawo ai yawan kashe-kashe. Wani kashe-kashe kana gani yan an yi ta gani ka san da cewa masu aikata wannan ba su cikin hankalin su lokacin da suke aikatawa. Sun sha kayan maye. Irin waɗannan abubuwa shi yasa waɗanda ke ba da irin waɗannan abubuwa suna wa al'umma ɓanna ƙwarai da gaske. Shi yasa wasu ƙasashe kashewa aka yi in an kama ka kana wannan sana'a su kashewa su kai wasu ɗaurin rai da rai.
Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
To a gaida Hassan, yanzu kuma ga Mustapha Nasiru Batsari da rahoto na musamman.
Hukumomi da shugabannin addinai a jihar Niger, Najeriya sun yi amfani da shigowar watan Ramadan na wannan shekara ta 2022 wajen yin kira ga al'ummomi, musamman musulmi, da su dage wajen gudanar da addu'o'i domin samun dorewar zaman lafiya a Najeriya. Yankin arewacin Najeriya dai na fama da matsalar 'yan bindiga masu satar mutane domin neman kuɗin fansa da satar dabbobi da kuma kisan jama'a babu gaira babu dalili. Shugaban kwamitin ayyuka na ƙungiyar Izala a Najeriya, Sheikh Dr. Abubakar Giro Argungu, da ya buɗe tafsirin na Ramadan na wannan shekara a masallacin Juma'a na unguwar Nasarawa Kwantagora, ya ce akwai buƙatar al'ummar musulmi su maida hankalinsu wajen dagewa da addu'o'i domin neman Allah ya kawo sauƙi akan wannan matsala.
Muna kira ga dukkanin al'umma gaba ɗaya da su maida hankali kamar yadda Allah ya kira wannan wata shaharu du'a, shaharul Qur'an, wata na addu'a, wata na alqur'ani. A yawaita karanta Qur'ani cikin wannan wata, kuma a yawaita addu'a, domin muna fuskanta abubuwa uku da muke neman gudunmuwar Ubangiji a kansu. Abu na farko shine rashin tsaro da rashin zaman lahiya. Abu na biyu talauci ko yunwa ko fitina. Abu na uku muna fuskantan abin da ya shafi fitintunu na zaɓe da zama an yi shi lafiya an ƙare lafiya kuma a baiwa Ubangiji zaɓi ya zaɓan mana mafi alkhairi gare mu ga addinin mu ga ƙasarmu don haka kenan addu'a ce da ta watan nan ya yi daidai cikin gaba wanda akwai bukatan a mai da hankali Allah ka karbi addu'a musulmi ka kuma shiryar da mu ga tafarki madaidaici
tunda farko dai gwamnatin jihar Niger da ta aika da sakon fatar alheri ga al'ummar musulmi albarkacin wannan wata na Ramadan ta nuna bukatar dagewa da addu'o'in a wata sanarwa da sakatariyar labaran gwamnan jihar Niger Mary Barje ta sanya wa hannu ta ce gwamna Abubakar Sani Bello na taya al'ummar musulmi murnar zagayowar watan na Ramadan tare da yin kira ga al'ummar musulmin da su dage da addu'o'i domin neman dorewar zaman lafiya musamman a yankin arewacin Najeriya a nasa gefen mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Muhammadu Barau Ma'azu na biyu ga abin da yake cewa a lokacin da ya karbi bakuncin tawagar shugaban kwamitin ayyuka na kungiyar Izala a Najeriya Sheikh Abubakar Giro Argungu a fadar sa
mutuwa mu kuma Allah abubuwan da muke yi marasa kyawu mu bari da ne dai kowa ya ga halin da muka shiga cikin ƙasar Najeriya na so ina kira ga Allah wa'azinku da kaciyarku ya kasance a wannan magana bayan kuma da haka muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala yanda ya kawo kanin kwantagurin lafiya aka fara wannan asibi da kai kuma duka barin shi Allah ya samu ƙarshen shi lafiya Allah ya samu ƙarshen shi lafiya kuma Allah ya rage ku idan ƙari gidajen ku lafiya domin gudunmuwan da masautan take bayarwa na tafsirin da ake yi kamar yadda na shaida kwanaki da suka sami ni a nan fara na ce za mu bayar to muna da insha Allah duk gudunmuwan da ake so a gaya mana wanda bai karɓi ba za mu bayar mu gode kuma a tsaya muka addu'a kamar yadda ka ce ana nuna addu'a kullum da a ci gaba da yi mun san cewa duk mulki Allah ke ba da shi kuma babu wanda ya san ba mulki sai Allah babu wanda ya san an shi ne sai Allah a tsaya muka addu'a ubangiji Allah ya shige muna gaba ba mu ikon yin adalci ba mu san ƙaunar kuma al'umma mu
Tsohon kwamishinan labarai na jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya ɗora alhakin rashin tsaron ga sakacin hukumomin Najeriya kamar yadda ya yi ƙarin bayani.
Wannan matsalan ta sha ƙarhin gwamnatin jihar Niger. Mun yi koke-koke gwamnatin tarayya ta zo ta taimaka mana a ganyen da za a yi magance wannan abun ta gagara. Domin shi gwamnan Niger State bai da hukunci kan 'yan sanda, bai da hukunci kan sojoji, abun da ma ya zo ya yi yanzu vigilante ne ya yi 'yan sa kai ne ke da hukuncin kansu, 'yan sa kan ɗin wani irin bindiga suke da su, bindigan toka me zai yi. Shugaban ƙasa ya zo ya taimaka mana a jihar Niger, mun yi wannan magana, mun yi koke-koke, mun gaji da kukan.
Amma ya ba da umarni ai sojoji su auka ma 'yan ta'addan nan a daji, har yanzu abun bai fara.
Umarnin ina, abun da kake karantawa a jarida kake amfani da shi, wani umarni Buhari ya bada sojoji aka dauka ya sawo jiragen sama na yaki ga sunan an tara su ya zama kayan ado mu ba mu ga amfanin wannan kudin da aka sawo wannan jiragen ba ya fada an yi ya bi an yi ai mu wannan Buharin ba Buharin da muka sani bane muka bi shi
amma yanzu menene mafita to gashi abubuwa da sun kai inta
ina mafita ko yake nan yanzu in baka misali yanzu daga nan Mina zuwa Sileja in ka shiga hanyar nan sai ka rike addu'a yanzu Kaduna baka iya zuwa Kaduna ga hanya baka iya zuwa ga jirgi baka iya zuwa ga jirgin sama ina take
ku kuka zabi Buharin nan gwamnatin ku ce kai kana ma cikin wayanda suka ma APC nan hidima kana nihin kun kasa kenan
wallahi mun kasa Allah mun kasa gara ma mu hito mu ga ma ƴan Najeriya su yi hakuri mun kasa duk wanda yace ma ba mu kasa ba ƙarya ne ina zuwa in tambaye ka ba tsari akwai wanda zai fi karfin gwamnati wayannan mutanen wani irin mutane ne a ce gwamnati ta gagara daukan mataki a kansu wai sun yi karfin gwamnati mu dai akwai abin da gwamnatin tarayya bata ga mana ba akwai abin da manhajansu akwai manhajansu da suke da shi boye kan wannan lamarin da wanda ba su hito sun ga ma jama'a cewa ga abin da yake shi ba mu dai namu yanzu domin lakan da suka yi kuka suka zabi Buhari ai so ake kashewa
menene makoman jam'iyyar APC musamman a zaben ga mai zuwa
me zamu ga ma jama'a in mun hita wai ma za a yi zaben ina wa'anda za su hito su yi zaben? Ba wa'anda za su yi zaben ake kashewa ba? In ka je mu ya ka je shiroro loka game ina masu zaben? Wa'annan kauyuka duka babu su kuma ina za a yi zabe? In ka bi nan duka da Mariga babu su. So ina za a yi zaben? In ka je nan ka gara babu su. Ya za a yi zaben? Aljannai ne za a hito da su su zo su dangwala kwakwariya a sa akwati. Ina za a yi zabe? Talakan da suka sha wahala, talakan da suka yi ta cewa sai baba, su ake kashewa.
Ko baya ga addu'o'in dai hukumomin sun ce suna iya kokari domin tabbatar da maido da cikakkiyar zaman lafiya musamman a jihar Niger, da a yanzu haka waɗannan ƴan bindiga suka riga suka ɗaiɗaita garuruwa masu tarin yawa. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Ahmad Ibrahim Matani ya ce suna fatan jama'a za su ci gaba da baiwa jami'an tsaro haɗin kai domin samun nasara.
Amma tabbacin shi ne jama'an tsaro suna nan jirashi, suna nan shirye, saboda haka jama'a su ci gaba da kula da sa hankali, idan kuma akwai wani bayani ne da za su bayar asirance su kai ma jami'an tsaro. Kofin da tana nan bude.
Rahotanni dai sun tabbatar da cewa a yanzu haka akwai kimanin mutane 100 daga yankin Ukuru ta karamar hukumar Mariga da ke hannun waɗannan ƴan bindiga ba tare da sanin halin da suke ciki ba tun bayan da suka yi garkuwa da su a kwanakin baya, al'amarin da ya jefa tarin ƴan uwansu cikin wani hali mawuyaci. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soba labarin wasanninmu na wannan makon da wasannin kwallon kafa na kofin zakarun Turai da ake ce ma Champions League, inda yanzu haka ake can ana karon 8 ko kuma kar da final ko kuma quarter final tsakanin Manchester City ta kasar Britania ko Ingila da Atletico de Madrid ta kasar Spain ko Spain, yayin da Benfica da Portugal ta ke can tana bugawa na ta bangaren da Liverpool ta kasar Birtaniya. Duk da ya ci gaban wannan kwambalar a gobe Laraba, idan Allahu ya kai mu, Chelsea mai rike da wannan kofi ta kasar Birtaniya na Champions League na Turai na wannan shekara na karbar bakuncin club din Real de Madrid na kasar Spain ko kuma Spain, yayin da Villarreal ta Spain ko Spain za ta karbar bakuncin Bayern Munich ta kasar Alemanya ko kuma Germany. A wasan cikin gurbi na kakar bana na teburin kwallon kafa na Premier League ta kasar Ingila ko Britania, aji Arsenal ta sha kashi banza da 3 a hannun Crystal Palace. Yanzu haka dai Arsenal din tana matsayin ta 5 a wannan kwambalar ta kakar bana ta Premier League da Britania, yayin da Crystal Palace take matsayin ta 9. Kusan mako 7 dai suka rage a wasannin kakar bana na kwallon kafa na Premier League na kasar Britania, inda ake kankan kat tsakanin Manchester City da ke gaba da maki 73 da Liverpool da ke bimata da maki 72 zu haka. Idan muka dawo a jangurin Niger kuwa, kungiyar kwallon kafa ta sojojin Union Sportive de la Gendarmerie Nationale USGN da ke buga a rukunin D a bana kofin CAF Confederation Africaine de Football ko kuma CAF ta sha kashi a ƙarshen makon da ya gabata a hannun Simba Sport Club ta kasar Tanzania, kasar Tanzania da ci 4 da nema a daidai wannan lokacin a wannan rukunin. ASEC Mimosa ta Abidjan ta kasar Ivory Coast ko Cote d'Ivoire ta sha kashi ɗaya da banza a Morocco a hannun Renaissance Sportive de Berkane. A wannan rukunin na kungiyar kwallon kafa ta sojoji Union Sportive de la Gendarmerie ta kasar jagoriyar Niger na kofin Confederation Africaine de Football CAF ko CAF na wannan shekara ta 2022 ta farko, kuma waɗanda suka kai ga wasan gaba su ne Simba Sport Club ta kasar Tanzania mai maki 10, sai Renaissance Sportive de Berkane ta Morocco ita ma tana da maki 10, yayin da kungiyoyin ASEC Mimosa ta Cote d'Ivoire ko Ivory Coast ke da maki 9, sai Union Sportive de la Gendarmerie Nationale ta jamhuriyar Niger mai maki 5, kuma kungiyoyin biyu na ƙarshe ba su samu kai ga wasanni na gaba, wataƙila sai baɗi idan Allahu ya kai mu. Haruna Mamman Bako na birnin Kwanne, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanne a jamhuriyar Niger.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu saurari tasirin azumi albarkacin watan rahama na Ramadana.
Sunana Mansur Muallim Ahmad mai wa'azi da magaram Niger. Akwai hadisi na Abu Huraira wanda aka amso shi, hadisi ne sahihi, yace watan azumi in ya kama ana rihe kohohi na wuta kuma ana bude kohohi na aljanna, ana daddarme shaydani kenan. A wannan wata mai farala, babban abin da ya dace mu matasa mu kokari mu samu faralar da take cikin wannan wata mai albarka, kamar matasa maza da mata. Kuma babban abin da ya dace wa ga mata ya zamanto siyita sanya tufa wanda za ta sirce al'aurarsu a cikin wannan wata mai albarka, dan in ita ta kame kanta kuma ta bar jikinta a tsareci, tana iya halbal wani abu sa wannan tsarecin nata. In muka kula da wata aya ta Alkur'ani da Allah yake ce mana, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin. Kenan muka kula da wannan ayal, tana nuna mana matasa maza da mata ya dace su sa hijabi wanda zai suturce jikinsu dan kai ya zamanto fitina ga sauran al'umma. Wannan shine muke ganin abin da yake dacewa ga su mata. Kuma namiji shi kuma ya rumtsi idan shi da yawan kallakalle hatta da salula. Wannan a wannan wata yana da kyau mutum ya kiyaye kallakalle wanda ba su dace ba a cikin wannan wata mai albarka, da sauran kallakalle wanda ba su da fa'ida. Kuma da yawan haduwa maza da mata in dai ba muharramai bane ba, bai dace ba a wannan wata mai albarka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe, wato labarai, amma fa a takaice.
Kasar Andalus za ta kori jami'an diplomasiyyar Rasha 25 da ke Madrid, babban birnin kasar, minista harkokin waje Jose Manuel Alvarez ya faɗa a yau Talata. A cewar Alvarez, Spain ta ɗauki matakin ne saboda barazana da jami'an Rashin ke yi ga tsaron kasar. Ya ƙara da cewa sun kuma ɗauki matakin ne saboda irin ta'asar da Rasha take yi a Ukraine cikin kwanakin da suka gabata, musamman abin da ya faru a Bucha da Mariupol, inda aka gano wani makekin kafari. Ita dai Rasha ta musanta aikata kisan fararen hula a birnin na Bucha. Sauraron shari'ar Ali Muhammad Ali Abdulrahman da kotun hukunta manyan laifuka ta ICC ta fara a yau Talata, wani abu ne da tsoffin mazauna yankin Darfur na ƙasar Sudan suka jima suna dako. Mutanen dai yanzu suna zaune ne a Sudan ta Kudu. Ali Abdulrahman tsohon shugaban dakarun Janjaweed ne, wanda har ila yau ake mai lakabi da Al-Kusayb, yana kuma fuskantar tuhume 31 waɗanda suka danganci laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da aka aikata a tsakanin watan Agustan 2003 zuwa watan Maris 2004. Ƙasar Australia ta hanzarta shirinta na sayan makame masu linzami da ke cin dogon zango shekaru da dama gabanin yadda ta tsara sayan su. Ɗaukan matakin a cewar hukumomin ƙasar ya faru ne saboda barazanar Rasha da China da ke ci gaba da ƙaruwa. Ministan tsaron ƙasar Peter Dutton a yau Talata ya ce waɗannan makamai da za a siya, waɗanda suka haɗa da jiragen sama da na ruwa na yaƙi, za su ci dala Amurka biliyan 2.6.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taya ni gabatar da shirin, da Julie Leathers Gresham wadda ta haɗa shirin, da ma injiniyan namu na yanzu, ni Hadiza Kyari ke muku fatan alheri. Ma assalamu.